أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك سادوا أتكن درس من الشدة وندا مكبر عن أمس ببن تنبأ متاكين وانين مبدا أجي أتكن رأي وندان أدم. بابو شكا كراتو تكلم كجباتر أبايا. Wato mun tabbatar da wasu abubuwa waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci wanda akan shi ne zamu gina musamman darasin mu da muka gama a wato darasin da ya gabata darasi na biyar inda muka fara kokarin ganin cewa mun haɗe wato jumillan amsa da muka faro magana akai mun tsaya a daidai lokacin da muka ce idan dai har mun san cewa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wannan duniyar da muke ciki akwai wasu tabbatattun abubuwa da ba sa sauyawa sannan kuma akwai abubuwan da suke sauyawa duka mun tabbatar da su a ilmance sannan kuma mun ga dangantakan waɗannan abubuwa da rayuwa na yau da kullum ma'ana dangantakan su da yanda ya kamata rayuwar dan adam ya kasance a cikin wannan duniya a sakamakon wato lura ko kuma bayan la'akari da abubuwan da suke sauyawa da waɗanda ba sa sauyawa sannan mun zo mun yi magana akan menene wato muke so mu fadi a dukkan wannan kokarin inda muka fara bayyana cewa lallai wanda yake shine shugaba mai fada'aji a cikin wannan duniya shine wanda ya samar da wannan rayuwa a duniyar baki daya shine wanda ya halicci dukkan abubuwan da muke gani din masu sauyawa da waɗanda ba sa sauyawa ya dan halicci waɗannan abubuwan masu sauyawa wanda ba sa sauyawa ya ba su ikon zamowa tabbatattun abubuwa waɗanda komin sarautar mai sarauta ko ƙarfin mai ƙarfi kai ko tunanin mai tunani ko ilimin mai ilimi baya iya canza waɗannan abubuwa sannan muka ci gaba da bayyana wasu alamu da suke nuna haka din muke nuna hanyoyin da ake iya a ga Ubangiji subhanahu wataala a wannan duniya ma'ana a ga wannan mahaliccin muka ce hanya ta daya shine kyakkyawan tunani na hankali wanda zai kai mutum zuwa ga ingantacciyar fahimta da kuma tabbatar da waɗannan abubuwa amma da sharadi shine ya nisanci duk wani abu wanda ya shafi tsofaffin hukunce-hukunce da suke kwakwalwar shi ya bigo binciken ilimi saboda bincike dan ya isa zuwa ga natija sannan muka bayyana cewa a ƙarshe babu shakka wanda zai zamo shugaba a cikin wannan rayuwa ma'ana mai fada'aji dole shine wanda yake fitar da wato kudiri ko kuma jawabi akan wannan duniyan akan tabbatattun abubuwan da babu wani wanda zai iya fitar da waɗannan tabbatattun abubuwa sai shi shine yake magana akan waɗannan tabbatattun abubuwan da wani shakali na tabbataccen abu wanda baya canzawa kuma wannan wani alama ne wanda ke nuna irin yadda lallai mai wannan magana shine mahaliccin wannan abun a haka yayin shi ba zai iya canzawa ba mun bayyana wasu daga cikin alamun a yau zamu ci gaba da bayani ne akan irin waɗannan jawabai da Ubangiji subhanahu wataala yayi su akan wannan duniya musamman ma akan abubuwan da ba sa sauyawa zamu karanto ayoyin da Ubangiji subhanahu wataala ya fadi da ma'anan da suke dauke da shi mun da ga yanda Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul Rum a aya ta 54 inda subhanahu yake cewa Allahul ladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha ma'ana Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku daga rauni na yaranta ka fito ba kai ba abinda ba sai an yi maka ba saboda raunin ka sannan bayan wannan raunin ya samar maka da wani nau'i na ƙarfi na samartaka ka zama na kashirya kake ma ka tumbuke dutse daga wurin da yake saboda ƙarfi da jinjincewa kana da kuruciya sannan bayan wannan ƙarfin Ubangiji subhanahu wataala ya saki shigar maka da wani rauni bayan raunin a hada da raunin ma akwai kuma furfura wacce ke nuna alamar sufa subhanahu wataala shi maka yana halittar dukkan abin da yake so wannan hukunci da Ubangiji subhanahu wataala ko kuma wannan tabbataccen bayani yana nuna cewa wannan tsari da Ubangiji ya halitta to tsari ne wanda yake babu wani ilimi da zai iya shiga ya canza shi, babu wani ilimi da zai shiga ya canza wannan tsari. Saboda mene? Saboda wanda ya halitta shi a haka yayi shi, babu kuma wani hanya da za a iya canzawa. Haka mun ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin surati Yasin aya ta 68 yana cewa wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun, ma'ana duk wanda muka tsawaita rayuwarsa za mu kuma maida shi zuwa ga rauni. Tankis shine za mu maida shi zuwa ga rauni. Raunin ma kala biyu, ba wai rauni kawai na wato jiki ba, akwai rauni na jiki, akwai kuma rauni na hankali. Idan mutum ya shekaru masu yawa, za ga cewa abubuwan da yake samu ya yi su a lokacin kuruciya sun guje masa, ba zai iya ba. Waɗanda kuma yake irin yana da kyakkyawan hadda da karatu, sai ga tsufan ma bayan tsufan kwakwalwar tasa ta yi rauni. Duka wannan bayani ne da babu wanda zai iya tabbatar da su tun shekaru 1400 da suka wuce, ya kuma nuna cewa wannan shine tsarin rayuwa, kuma har yau ba su canza ba, kuma ba za su canza ba nan gaba in ba mahaliccin wannan duniya Ubangijin talikai mai kowa mai komai ba. Hakanan za mu ga inda Ubangiji yake fadi akan sha'anin abin da ya shafi ruhi. Wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, a cikin suratul Isra aya ta 85. Ma'ana suna tambayan ka game da menene ruhi, yaya al'amarin ruhi yake. To ka gaya musu cewa ruhi kam al'amari ne na Ubangiji, babu wani abu da aka baku na ilimi a ciki in ba dan kankani ba. Ma'ana ba za ku iya sanin sa yanda ya kamata ba, ba za ku iya kawo wani sauyi a cikin sa ba. Ruhi na Ubangiji ne. Kaga wannan aya ma tana tabbatar da wani abu tabbatacce ne wanda baya canzawa ko da wani irin yanayi kuwa. Haka ma Subhanahu wa ta'ala yana faɗi akan mutuwa, aina ma takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, ma'ana duk inda kuke, sama ne ƙasa ne, a ina kuke ko ina ne, babu shakka mutuwa za ta riske ku, ko da kuwa kuna cikin wasu manya-manyan gine-gine waɗanda aka samar musu da kayayyakin tsaro waɗanda za su baku kariya. Ko ina kuka shiga, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a shirye yake ya dauke ajalinku a lokacin da ajalin naku ya zo, lokacin da ya hukunta. Kaga wannan wani karari ne daga Ubangiji da ke tabbatar da irin waɗannan abubuwa waɗanda dan Adam ya gaza yin wani abu a ciki, ma'ana a Ubangiji shi ya halicci wannan tsari, kuma shi ne yake tafiyar da shi kamar yadda ya kamata. Za mu ga Ubangiji ma a wasu ayoyin yana faɗi wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala zihabin bihi laqadirun, ma'ana mu ne muka saukar da ruwa daga sama gwargwadon yadda ake bukata, muka kuma sanya ya tabbata a ƙasa, a ƙarƙasa, saboda amfana rayuwar yau da kullum, kuma idan mun so za mu tafiyar da shi, muna da ikon yin haka dai. Ubangiji a kuma abin da ya shafi halitta yake cewa wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a, ma'ana mu ne muke tabbatar da abinda muke so a cikin mahaifa, cikin waɗannan ƙwayoyin halitta da suke tattare da maniyyi, mu ne muke tabbatar da wanda muke so zuwa wani lokaci ya zama a cikin mahaifa, hannun daga baya mu fitar da wannan abin da muka fitar ya dawo da yaro karami ya kai ya samu girma. Sannan a cikin ku akwai wanda ake cika musu ajalinsu daga kafin su kai su girma, akwai kuma waɗanda ake maida su zuwa ga rayuwa mafi kaskanci irin na farko da kuka san fara likai la ya'lamun ba'da ilmi shay'a, saboda kada ya zamo ya bai san abubuwan da suke da alaka da ilimi, ma'ana ya zamana ya samu rauni ƙwarar gaske saboda shekarun da yayi. Wannan ma aya ce da take bayani akan tsarin halitta na dan Adam wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bayyana a wannan aya. Haka ma za mu ga Ubangiji yana cewa wa ayatul lahumul ardu maitata aw ayatul lahumul ardu maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyinsa ne ya samar muku da ƙasa wacce take mayita wadda ba a raye take ba da bayan ba a rayen nan take ba sai muka raya wannan ƙasar ana muka mai da ita tana fitar da tsirrai kuma a cikin wannan tsirran suke samun abincin da suke ci irin waɗannan hukunce-hukunce ne dai ma ya zo a cikin surati Yasin inda Ubangiji yake bayyana mana cewa wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idahum muslimun والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه المنازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون معنى أبيجي سبحانه وتعالى أولنا آية ينافد هكونش سني أكن هكونش هكونش يندي سامد دري وندق درني أكي سامو ورانا يفتو wato idan rana ta tafi rana ya tafi sai su shiga cikin duhu na dare kuma ga ranan nan idan ta zo tana tafiya akan wani tsari da Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar mata wannan kam irin tsari ne na Ubangiji mabuwayi kuma masani babu ranan da za a ce gai wannan tsari ya sauya na Ubangiji haka ma wata inda muka samar mishi da manazil wurin da yake sassauka har dai ya dawo kaman irin karamin jinjirin wata ita kanta rana ba za ta riski wata ba bace sun zo sun hade haka ma dare ba zai riski rana ba kowanne yana da hanyar da yake tafiya wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya samar da shi kuma ya koyi gudanar da irin waɗannan abubuwa haka ma zamu ga Ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana wa iza massal insana durra wa iza massal insana durru da'ana li janbihi qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa ma'ana haka idan dan adam wata cuta ta same shi sai ya kira mu cikin halin wato bukata kwaran gaske shin a tsaye yake ko a zaune dan kuma muka yayi mishi wannan damuwa sai ya buce kaman ma babu wata cuta da ta taba samun sa balle har ya tunanin cewa yana da bukatar mu Ubangiji yana cewa wani gurin na hanu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhiza ba'dahum ba'dan sufiya ma'ana Ubangiji subhanahu wata'ala ne yace sannan muka rarraba musu tsarin rayuwarsu yanda za su rayu a cikin wannan duniya muka ba su arzikin su na duniya kuma muka daukaka wasu su akan wasu saboda wasu su zamo suna hidimta ma wasu babu shakka idan ka kalli waɗannan wato rahotanni ko hukunce-hukunce da suka zo daga mahalicci wanda shine mai fada aji a cikin rayuwar dan adam zaka ga irin yadda jawabin yake kai tsaye yanke babu wani kwana a ciki babu basu kayyade da zamani ba kuma bai kayyade da wuri ba bayani ne da ya fito yake ta tsarin mustakbal gaba ɗayan sa jawani ne wanda yafi tsari ya wuce tsarin da ake bi na bayanai na masu ilimi kowa daga cikin mu ya san cewa malamai masu binciken ilimi bayan sun yi bincike sun kai zuwa ga abin da suka gani suna shakkan su iya fitar da jawabi mai ƙarfi irin wannan wanda zai nuna cewa wannan abin da suka kai din zuwa shekaru masu yawa yana nan kamar yadda yake bal ma mun ga cewa malamai a fagagen ilimi da dama mabambanta idan sun yi binciken su sukan ƙara da rayuwar su ne wurin kokarin ƙara tabbatar da wannan binciken ko kuma kawo wasu dan gyare-gyare bai da wani ƙarfin gwiwa da zai tabbatar maka da cewa wannan abin yana nan tabbas haka yake ba zai canza ba bazai iya baka zamana na arayansa ba balle kuma bayan ya rasu amma wannan jawabi wanda yake babu kanshin mutuntaka da mu cewa mutun ne a ciki sun zo suna tabbatar da cikakken takriri akan cewa Ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicci kuma shine mai fada aji a cikin wannan duniya shine idan abin da ya fadi dole a tsaya kai wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin kowa da komai kuma mun san cewa dan adam a karan kansa ma yana gazawa wurin kwaikwayon maganar dan uwansa dan adam saboda dabi'u na rayuwar yau da kullum an tabbatar da cewa idan ka zo kana kwaikwayon maganar wani da yanda yake jawabi to akan samu matsaloli da yawa ba za ka iya kwaikwayon shi ba saboda dalilai da yawa wanda Ubangiji ya halitta wanda kuka sha bamban a ciki. To ina kuma ga kwaikwayon wanda yake shine ya halitta wanda maganarsa ba ta da iyaka na zamani ko kuma iyaka na wuri. Babu shakka irin wannan magana ba za a iya kwaikwayonsa ba. Magana ne na hakikanin mahaliccin wannan duniya. Shine wanda yake cewa aina ma ta kuno yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, kamar yana ta hutar da ku ne. Kuma daina bincike akan wani tsari da za ku kawo ƙarshen mutuwa, babu wannan tsari. Kuma hutar da kanku, babu wannan hanyar da za ku iya samu ku biya wannan buƙatu, ku hana kanku mutuwa. Duk inda kuke mutuwa za ta bi ku, za ku mata ɗauki rayukanku. Shine Ubangijin nan da yake cewa sanurihim ayatuna fil afaq, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, za mu bayyana musu ayoyinmu a dukkan sassanin halitta baki daya har sai sun ga da ma kawunansu ayoyin da suke tattare da su har sai sun gane cewa lallai Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine gaskiya. To idan mai waɗannan hukunce-hukunce bai zamo shi ne mai faɗa aji a cikin rayuwar ɗan adam ba, wane ne ya kamata ya zamo mai faɗa aji? Babu shakka wannan shi ne Ubangiji mahalicci. Mun riga mun bayyana cewa masu bayar da amsa da cewa ɗabi'a ita take yi, babu abin da ɗabi'a za ta iya. Domin in tana da abin yi, ba ɗabi'a ce ta ba su dama na yin ƙere-ƙere da samar da cigaba a abubuwa da yawa ba? To me ya hana su kuma wannan? Aisha Jesu bintika, babu shakka ɗan adam kuma bai da ta cewa a karan kanshi, domin shi hukunci ake yi a kansa ba hukunci yake yi ba. Shi ba shugaba ba ne, shugabanci ake yi a kansa. Wasu za su ce ilimi, shi kuma ilimi akwai inda yake tsayawa baya iya ketawa balle har ya je gurin. Babu shakka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicci, shi ne mai faɗa a ji a rayuwar wannan ɗan adam. To babu shakka a darasinmu na gaba, idan Allah ya kaimu, za mu yi magana ne akan dangantakan ilimi da kuma addini, musamman ganin cewa tun daga farkon wannan binciken da muka fara har ya zuwa yau a darasinmu na wato shida, mun ga cewa ɗan adam, wato ba mu shigar da magana ayyu, muna magana ne akan ilimi mujarradi. To yaya tsakanin ilimi da addini? Shin ana ga maciji koko ana samu a zauna tare kuwa? Abinda za mu gani kenan a darasinmu na gaba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da kuma ba mu fa'ida na wannan karatu a kowane lokaci. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.